الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، وديها تتبت الله تبارك وتعالى لدك من الانجينيب mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Litinin 23 ga watan Al-Muharram shekara ta 1438 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya dace ma 24 ga watan 10 shekara ta 2016. Lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka, littafin da ake kiransa da suna Bulughul Maram na Ash-Shaykhul Imam Al-Hafiz Ahmad ibn Ali ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Kafin darasi na yau, ba laifi idan da tambayoyi suka iya gabata. Na'am. Wai misali, mutum ne ya fitar da zakka, shi zai iya daukan wannan zakka ya bayar da ita ga diyarsa wadda take gidan aure? Idan mabukaciya ce talakaci, za a iya bata, saboda a lokacin da baya dacewa mutum ya dau zakka ya ba ƴaƴansa shine a lokacin da ƴaƴan suke karkashin shi, lokacin da ciyar da su da shayar da su ya zama wajibi a kansa. To a wannan lokaci ne ba zai dau zakka ba ya ba su, don kada ya zamanto wani wayo ne da dubara, domin tuni nauyin da ya hau kansa. Amma duk lokacin da ya kasance da ba a gargashin ka ba yake, kuma talaka ne, ba kai kake daukan dawainiyarsa, to a irin wannan lokaci yana cancanta a dau zakka a bashi. Ko ana iya daukan zakka a bashi ko sadaka wadda take ta nafila, kamar yanda wato wani sahabi, kamar yanda hadisi ne ingantacce, yana ma cikin babi na farko daga cikin abwab na Riyadus Salihin, babul ikhlas. An gane ko? Shine Ma'an ibn Yazid, tare da cewa hadisin yana cikin Sahihul Bukhari. Ma'an mahaifinsa ya fitar da kudade na musamman da nihin yin sadaka, sai ya kai masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sai ya aje, sai ya wakilta wani da sunan cewa idan ya ga mabukaci ya bashi wannan sadaka. To shi ma wanda ya ga mahaifinsa ya kai wannan kudade ya aje, to da yake shi mabukaci ne, sai je ya karbi wannan kudade. Da ya dawo gida, sai ya nuna ma mahaifinsa. Mahaifinsa yake cewa, wallahi ma iyaka arattu, ya ce wallahi ba kai nake nihin wato ka karbi wannan sadaka ba, ina nihin wani ya zo ya karba. A lokacin nan dan sai ya faɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, yace kaji kaji ya rasulullahi, mahaifina ya cire kudade ya kai masallaci ya aje da nihin sadaka wanda yake mabukaci ya karba, ni ko ina da bukata na dauka. Kuma na zo na nuna masa, ya ce ya dole in maida, ba ni yake nihin cewa in ci wannan sadaka. Manzon Allah sai ya kirayi mahaifin, sai yake cewa laka ma na waita ya Yazid, kai Yazid, abinda ka fitar da shi na sadaka, to na gare ka ladan niyyar ka ba ana niyyar da kai Ubangiji ta'ala ya cika maka sai ce wala kama akhasta ya ma kai kuma ma'ana abinda ka karba naka ne tunda kai mabukaci ne to ya cancanta da wannan kai mabukaci ne don haka wannan sadaka da ka dauka ta halatta gare ka don haka anan yana nuna mana in da mabukaci ne misali ba a karkashin ka ba yake to sadaka ta wajibi ko ta neman lada duka ana iya bashi na'am
ya duka kamar yanzu mutum ya kiwata tattabaru kuma suna tashi suna shiga gidan wani suna ciwa
to ai dole ne mutum ya adana kayan shi kiwon tattabaru kiwo ne halaka shi wanda za su je gidan shi su sauka shi sai ya kokarin ya adana wannan fishi abincinsa na'am kamar ni wani sani mutum ne yake da dukiya kala biyu wake da shinkafa akwai dukiya haramtacciya akwai dukiya wadda take halattacciya idan ya maka kyauta za ka iya karba an gane ko domin ba a san ba daga cikin wace dukiyar ce ya maka shin daga cikin wadda ta halattacce ko wadda ba ta halattar ba tare da cewa in so samu ne kamar yadda malamai suka faɗa wato shi ne mutum ya yi tsantsanin irin wannan kyauta ya nisance ta domin shubha ce idan aka ce shubha abinda halaccinsa bai fito fili balantana haramcinsa amma duk mutumin da an san sana'a ce haramtacciya to wannan cin wato dukiyarsa cin kyautarsa wannan baya halatta kamar yadda Abubakar Allah ya kara masa yadda ya amayo abincin da ya ci na yaransa da ya kawo masa ma'ana bawansa wanda abokanci ne ya yi diba ne ya yi kafin Allah ya azurta shi da musulunci kuma ba tare da ya iya diba ba ya dai dau hankalin wancan to bayan wani lokaci sai ya hadu da shi sai ya dau wani abu ya bashi ya ce ladan dibar da kamun ne a wancan lokaci shi ne sai ya kawo ma Abubakar Allah ya kara masa yadda wanda shi ko Abubakar Allah ya kara masa yadda cinsa da shansa na kasancewa ta hanyar abin da shi wannan bawa nashi ya nemi bayan Abubakar ya ci sai yake faɗa masa kasan ta inda na samu wannan kudade ya ce sai ka faɗa ya ce wani na madi ba tun kafin da musulunta ma'ana a jahiliya amma ku ba don na iya diba ba to shi ne muka haɗu da shi a yau ya biya ni ladan dibar da na masa shi ne abincin nan da ka ci Abubakar Allah ya kara masa yadda take yanke ya sanya yatsotsinsa a cikin bakinsa a makogwaransa ya amayo duk abin da ya ci don haka wannan malamai suka ce na nuna cewa duk wanda ya kasance sana'ar shi sana'a ce haramtacciya to cin dukiyar shi baya halatta in kuma ya kasance wake da shinkafa ne akwai halaka akwai haram wannan kuma matsayin shubha ce na'am kamar kaka? Yana karatu suna karantawa kuma alhali su ma suna cikin sallah wani sani mutumin da a matsayin shi na mamuli man yana karatu shi ma yana karantawa shin yin haka ya dace kwata-kwata baya dacewa haramun ne a duk lokacin da limami ke bayyanar da karatu iya abin da ke kan mamu wato shine sauraro yin karatu a inda limami yake bayyanar da karatu wannan hukunci ne wanda an shafe shi inda za ka samu wannan bayani ka gamsu da shi cikin sifatu salatin nabi na Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa ya kuro dalilai waɗanda suke tabbatar da yin karatu a lokacin a bayan liman lokacin da limami yake bayyanar da karatu wannan tuntuna an shafe shi don haka iya abin da ke kan mamu lokacin da limami yake bayyanar da karatu shine sauraro kamar yadda Ubangiji Ta'ala ya ce wa idza quri al-qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Alin fa'ida, idan limami na koyi karatu to nan zaka karanta Fatiha har ma ka karanta abin da ya sauƙaƙa na Al-Qur'ani ko wata sura ta daban. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, wato mun zo ƙarshen babu izalatin najasa a cikin kenan kitabun Bahara, babin da ke bayani game da wato hukunce-hukuncen gusar da najasa. Hadithi na kusan ƙarshe, hadithin Asma diyar Abubakar Allah ya kara musu yadda take faɗa cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa game da jinin al'ada da ke samun tufa, kamar yadda ke cikin riwayar Asma Allah ya kara mata yadda ta ji wata mata ne ta kanas ta zo tana tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato game da tufafinta, jinin al'ada da yakan taba shi a lokacin da take cikin jinin al'ada. Shi da sai take tambaya ta ce ya Rasulullahi yaya zan yi da wannan jini wato da ya samu tufafi na lokacin da nake al'ada. Manzon Allah ya ce mata tahuttuhu, wato ta kangare wannan jini, kenan in a bushe yake sai ta sanya wani abu ta kangare wannan jini. Kuma ta kurusuhu bil mai, manzon Allah ya ce sannan ta cuda shi da ruwa. Al-kars bi ma'ana ad-dalk, ma'ana ta cuda shi. Kuma tanwaquhu, manzon Allah ya ce sannan ta sanya ruwa ta wanki. Kuma tusalli fihi, sannan ta yi sallah da tufafinta. Wannan hadisi kamar yadda bayani ya gabata dalili ne wanda ke tabbatar mana cewa jinin al'ada wato najasa ne. Idan ya taba tufafi ko ya taba jiki wato dole sai an wanke shi. Haka kamar yadda hadisi ne na Abu Huraira Allah ya kara masa yadda wato Khawla binti Yasar, shine kenan hadisi na ƙarshe a baba. Wato Abu Huraira Allah ya kara masa yadda yake faɗa cewa Khawla binti Yasar ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai take tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yake cikin riwayar, ta ce innahu laysa li illa thawbun wahid wa ana ahidu fihi, ta ce ya Rasulullahi ba ni da tufafi face tufafi daya daya, ta ce kuma da wannan tufafi nake jinin al'ada. Kaga yadda matan jiya, matan sahabbai, yanda suka rayuwa wadda take ta kunci kwata-kwata, ba ta da wani tufafi sai tufafin ta daya daya, wanda shine in tana al'ada a jikinta. Tace ya Rasulullahi innahu laysa li illa thawbun wahid, tace ba ni da komai na tufa illa tufafi daya daya, wa ana ahidu fihi, tace ya Rasulullahi kuma da wannan tufafi nake jinin al'ada idan lokacin sa yayi. Fa kaifa asna, tace ya Rasulullahi yaya zan yi idan jini ya taba tufafin nawa. Haka sai manzon Allah ya ce mata idza qahurti, idan kin tsarkaka game da wannan jini na al'ada, faksilihi, manzon Allah ya ce wanke tufafin kuma saddifi, sannan ki sallah da tufafinki. Wannan hadisi yana ƙara tabbatar mana wato jinin al'ada kenan najasa ne. Sai ta faɗa, sai take cewa fa in lam yakhruj ad-dam, tace ya Rasulullahi idan wato jinin wato bai fita ba, shine a wannan riwaya tace fa in lam yadhhab ad-dam, tace ya Rasulullahi idan jinin bai gushe ba, na wanki na wanki, to amma launin jinin bai gushe ba. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce yakfiki al-ma'u, ma'ana ruwa na wadatar da ke, in dai kin sanya kin wanki dandano da warin jinin wato ya gushe, wala ya duruki atharu, manzon Allah ya ce gurbin jinin ma'ana launin sa ba zai cutar da ke ba. Wannan yana nuna cewa in dai an wanki an wanki dandano da wari ya gushe, to wanzuwar launi ba ta cutarwa. A duk lokacin da najasa ta samu tufafi, to sharadi ya zamanto dandananta da warinta ya gushi dan launi ya wanzu wannan baya cutarwa amma in dandano ko wari bai gushe mata wannan najasa bata tsarkaka ba ma'ana tufafi bai tsarkaka ba shine malam yace al-Imam Tirmidhi ya fitar da wannan hadisi malam yace wa sanaduhu da'ifun sanadin sa wato yana da rauni illa kasancewar Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa ya inganta hadisin a cikin Sahihu Sunan Abi Dawud a takaice dai wato hadisi ne sahihi shi ma abin da yake ƙara tabbatar mana cewa jinin al'ada wato najasa ne in ya taba tufafi ko ya taba jiki dole sai an wanke an gusar da shi to akan shi kuma malaman su da kiyasta jinin biki jinin biki shi ma najasa ne in ya taba tufafi ko ya taba jiki shi ma dole sai an wanke زامو تاشي بابي لغبا قال المصنف رحمه الله تعالى باب الوضوء عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء أخرجه مالك وأحمد والنسائي وصححه ابن خزيمة وذكره البخاري تعليقا معلم الله يجي كنسا نفدا واتو wannan babi ne wanda ke bayani game da kaifiyar arwalla wato da hukunce-hukuncenta a takaice a wannan babi za mu ga wato duk wasu hukunce-hukunce waɗanda suke da alaƙa da arwalla kuma da yanda kaifiyarta da sifarta ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lafazin al-wudu wato a yaren larabci masdar ne na fadarsu tawabba'a ya tawabba'u wudu'an asalin kalima ta alwudu an ciro ta ne daga lafazin alwaba'a idan aka ce alwaba'a wato shine annazafatu wal husn ma'ana tsafta da kyawu don haka kyawun fuska ake kiran shi alwaba'a dangane da wannan lafazi na alwudu muna da fuska biyu idan muka ma wawun kin gamma muka ce alwudu to wannan masdar ne kenan na fi'ilin tawabba'a ya tawabba'u wudu'an kenan in muka ce alwudu yin arwalla shine ma'anarsa in kwa muka ma wawun kin fatha muka ce alwudu to abin nihi anan shine ruwan da ake arwalla da shi ma'ana ruwan arwalla shine alwudu tare da cewa lafazin alwudu na daukan ma'anar makayin da ake zuba ruwa a cikin shi ayi arwalla a takaice buta kenan buta sunanta alwudu ruwan da ake arwalla sunansa alwudu arwallar kanta shine alwudu wawun kin kenan mu yi masa zamma abin da yake kama da haka idan ka ce as-suhur wato yin sahur me ake nihi da yin sahur cin abinci a lokacin asuba ga menihin azumi shine as-suhur amma idan ka ce as-sahur sinun kin kai masa fatha wato abincin da ake ci kenan na sahur abincin shi kansa shine ake kira as-sahur an gane ko amma in kace as-suhur wato yin sahur as-suhur abincin sahur to haka in kace al-wujur wato shine gugutu me ake nihi gugutu a Hausa shine dura ma yaro abinci kamar yanda ake dura masa madara idan aka ce al-wujur idan aka ce al-wujur wato shine kenan abinda ake dura masa kenan na madara kin shine ake nihi da alwujur amma yan ka ce alwuju alwujur kenan dura masa wannan a shar'ance idan aka ce al-wudu kamar yanda malamai suka faɗa suka ce wasti'malu ma'in qaburi fil a'dha'i al-arba'a ala sifatin makhsusa fi shar, wato shine yin amfani da ruwa mai tsarki a cikin gabbai guda hudu, gabbai guda hudu, fuska da hannuwa da kai wato da kafafuwa. A rusa wata sifa kebantacciya wadda ta zo a shari'a, an gane ko isti'malu ma'in qahurin fil a'dha'il arba'a, yin amfani da ruwa mai tsarki game da gabbai guda hudu, hannuwa da fuska da kai da kafafuwa. Ala sifatin makhsusatin fi shar, a bisa wata sifa kebantacciya kamar yanda ta zo a shari'a. Ita alwala abu ce wadda take tabbatatta a cikin alqur'ani da sunna da ijma'i na malamai. Dalili daga cikin alqur'ani shine fadar Allah subhanahu wa ta'ala dake cikin suratul ma'ida, يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وبيجي تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا يا قوانا دا كوكا قصقة أبنجيجون كوكا قصقة منزلنسا إذا قمتم إلى الصلاة إذا كنينهم tashi zuwa sallah faksilu wujuhakum, ubangiji ta'ala yace ku wanke fuskokinku, sai yace wa aydiyakum ila almarafiq, kuma ku wanke hannuwanku zuwa kusurwa shine gwiwar hannu, wamsahu bi ru'usikum, ubangiji ta'ala yace kuma ku shafi kawunanku, wa arjulakum ila alka'abai, ku wanke kafafuwanku zuwa idanun sau. Wannan aya ita ce dalili daga cikin alqur'ani wanda yake tabbatar mana cewa arwalla abu ce wanda Allah ya shar'anta mana, kuma hukuncinta wajibi ne. Dalilai daga cikin sunna sun wuce a lissafa, insha Allah za mu ga kaɗan daga cikin su wanda malam ya kuro mana a cikin wannan babi. Sannan malamai sun yi ijma'i tun daga tun zamanin sahabba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama har izuwa yau, duk wani malami da ake lissafawa da fadansa da fadarsa babu sabani tsakankanin su cewa ita arwalla abu ce wanda Allah ya shar'anta mana, kuma sharadi ce daga cikin sharuɗa na ingancin sallah, ma'ana sallah ba ta inganta wato dole sai da arwalla, kamar yanda hadisi ya gabata a darasinmu na Umdatul Ahkam, hadithi na biyu a baban fadar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, la yaqbalu Allahu salata ahadikum idza ahadatha hatta yatawadda, ubangiji ta'ala baya karban sallar ɗayanku wato idan yayi hadasi wato sai yayi arwalla, idan mutun yayi hadasi to Allah baya karbar wannan sallar sai yayi arwalla. Kaga wannan hadisi me yake tabbatarwa? Arwalla sharadi ne daga cikin sharuɗa na ingancin sallah, ma'ana sallah ba ta inganta sai da arwalla. Kuma haka malamai sun yi ijma'i akan cewa arwalla abu ce wanda Allah ya shar'anta, kuma sharadi ce ta ingancin sallah, sallah ba ta inganta dole sai da ita. Tare da cewa abu ne sananne, duk wani abu da Allah ya shar'anta na yi ko na bari, to akwai hikima a ƙarƙashin haka, domin girman Ubangiji subhanahu wa ta'ala da matsayinsa ya wuce a ce ya ce a yi kaza ko a daina kaza ba tare da hikima ba. Kamar yanda ya faɗa wa ma khalaqana as-samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibi law aradna an nattakhidha lahwan lattakhadhnahu min ladunna in kunna fa'ili, kamar yanda ya faɗa wa ma khalaqana as-samaa'a wal arda wa ma bainahuma ba'ila zalika dhannu alladhina kafaru fawailun lilladhina kafaru minan nar, kamar yanda ya koma fada wa ma khalaqana as-samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin ma khalaqnahuma illa bil haqq walakinna aktharahum la ya'lamun, kamar yanda ya fada fa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un, ma'ana waɗannan ayoyi na tabbatar mana duk wani abin da Allah ya halitta da duk wani abu da yace ayi ko a daina to akwai hikima a ƙarƙashin haka. Malamai suka ce na daga cikin hikimomi na Ubangiji Subhanahu wa ta'ala da ya shar'anta mana yin arwalla kafin wato mu tsaya a gabansa game da wannan ibada mai girma ita ce sallah. Wato saboda kasancewar ɗan adam yanayinsa a rayuwarsa a cikin al'amuransa na shagalce-shagalce na rayuwa tunaninsa yakan daidaita. Ita kuwa sallah ibada ce wadda bawa ke ganawa da Ubangijinsa Subhanahu wa ta'ala. Ita kuma ganawa tana buƙatar mutum ya tattara hankalinsa da tunaninsa game da wanda zai gana. Don haka kuma babu wata ganawa da bawa ke yi a rayuwarsa sama da ganawa da Ubangijinsa Subhanahu wa ta'ala. Yanzu misali kai tsaye kana cikin hada-hada ta saye da sayarwa, shi kenan kawai sai a ce maka ku zo a yi sallah. A nan akwai wata natsuwa, tunaninka ya riga ya daidaita. To amma Allah sai ya shar'anta mana yin arwalla kafin yin sallah, wanda yin wannan arwalla ibada ce mai zaman kanta kuma shimfiɗa ce wadda za ta tattara maka tunaninka akan wannan ibada da za ta zo nan gaba ita ce sallah. Domin ganawa ce da Ubangijinka, za ka tattara tunaninka duk wasu al'amura ka maida su gefe. Wannan malamai suka ce hikima kenan daga cikin hikimomin da Allah ya shar'anta arwalla, ma'ana shimfiɗa ce domin mu yi shirin wannan ganawa, maimakon a ce kawai kai tsaye a ce ku zo a yi sallah ba tare da kun yi shiri ba. To wannan tunaninmu ya riga ya watsu akan wasu al'amura kenan, ganawar ba za ta kasance ba kamar yadda ya dace. Bugu da ƙari malamai suka ce ita arwalla da Allah ya shar'anta mana yana daga cikin hikimomi, wato domin tsarki ne wanda yake ƙarami, tsarki babba wato shine wanka kenan, tsarki wanda yake na janaba ko al'ada da sauransu. To dan haka kasancewar a jikinmu akwai gabbai waɗanda galibi a bayyane suke, ba sa cikin tufa. Idan ka ɗauki fuska ai a bayyane take, hannu a bayyane yake, da tafukansa da zawwa nan galibi musamman in ka sanya riga ne da jeren hannu kaga ido a bayyane suke. Sannan ƙafafuwa a bayyane suke, wanda galibi duk wani datti da wani kura na bujirowa izuwa ga waɗannan gabbai waɗanda suke a bayyane. To don haka kamar yanda in za mu gana da manya sai ka yi ƙoƙari ka tsaftace jikinka duk wata ƙazanta ka gusar da ita. To don haka kuma babu wani mai girma sama da Ubangijin da ya halicci kowa da komai. Don haka sai aka shar'anta mana mu wanke waɗannan gabbai mu tsarkake su domin ganawa da Ubangijin mu Subhanahu wa ta'ala. Wannan ita ma hikima ce daga cikin hikimomi na Allah Subhanahu wa ta'ala game da shar'anta mana arwalla don mu zamanto a cikin kamala ta tsafta, wato domin wannan ganawa da za mu yi da Ubangijin mu. Sannan kuma malamai suka ce bugu da ƙari wanke waɗannan gabbai fuska da hannuwa da shafa ruwa a kai da wanke ƙafafuwa, wato wannan falkasuwa ne game da abin da ke ruhu ma wato rai zuciya ta ɗan adam, abin da ya shafi na kasala da bacci da sauransu. Kaga duk lokacin da ka sanya ruwa a wannan gabbai, ka wanke fuska, ka kurkure baki, ka shaƙa ruwa, ka wanke hannuwa, ka shafa ruwa a kai, ka wanke ƙafafuwanka, to wannan zai faɗakar da kai, duk wata kasala za ta ɗan gushe, sannan kuma wani abu wanda yake na bacci zai gushe. To wannan shi ma hikima ce ta Ubangiji Subhanahu wa ta'ala wato game da shar'anta mana arwalla. Sai dai malamai sun yi saɓani arwalla shin a Makka aka farlanta ta ko kuma bayan an dawo Madina. Masu tankaɗe da raurayi daga cikin malamai suka ce an farlanta arwalla ne bayan an dawo wato birnin Madina. Ubangiji ta'ala ya farlanta ta da wannan aya wadda ke cikin suratul Ma'ida, domin babu wani nassi wanda yake sabanin haka wanda ke nuna cewa a Makka an farlanta arwalla. Sallah dai abu ne sananne kafin a yi hijira, wato da shekara uku Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya farlanta sallah. alwala ibada ce, amma wadda bata kibanta ba da wannan al'umma. Waɗanda suka gabace mu na annabawan Allah da manzanninsa, wato suna yin alwala, kamar yadda hadisi yake cikin Sahihul Bukhari, matar Ibrahimu alayhi salam lokacin da wannan sarki yayi nihin ya kusance ta tayi alwala, ta tashi tana sallah, kamar yadda hadisin ya gabata a darasin mu na Sahihul Bukhari. Kuma haka hadisi na cikin Sahihul Bukhari, wato wannan bawan Allah wanda ake kiran shi Juraish, wanda aka masa kazafi cewa ya sadu da wata mata har sun samu da, wanda kuma alhali kazafi ne aka masa. To lokacin da aka kawo shi fada, ana nihin a yanke masa hukunci, yace a dan bashi lokaci zai yi sallah. A hadisin ya tashi yayi alwala sannan yayi sallah. Wannan yana tabbatar da cewa alwala ba ta kebanta ba da wannan al'umma, waɗanda suka gabace mu ma suna alwala. Sai dai daga cikin alwalar akwai abinda wannan al'umma take banta da shi, wanda babu wata al'umma wadda take da irin wannan sifa, face wannan al'umma zababbar al'umma. Kuma wannan alama za ta bayyana ne a ranar kiyama, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisi ingantacce yake cewa innakum tub'asuna yawmal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu. Manzon Allah yace lalle ku kusan da cewa a ranar kiyama za a tada ku, wato kuna masu fari biyar, wato game da gurabun arwalla. Shine kamar yadda ake cewa duki mai arwalla, mai farin goshi da farin kafafuwa. Wannan kwa a cikin hadisi ne ingantacce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya je makabarta, manzon Allah yayi sallama irin yanda yake musu, assalamu alaikum dar qaumil mu'minin wa inna insha Allah bikum lalahiqu. A lokacin da manzon Allah sai yake fada, yake cewa wallahi nayi gurin ina ma a ce na ga ƴan uwana, ƴan uwanmu. Sahabbai suka ce ya rasulullahi shin yanzu mu ba ƴan uwanka bane ba? Manzon Allah ya ce ku, ya ce sahabbai na ne. An gane ku? Ina nihi ƴan uwana, ƴan uwanmu waɗanda suka rigai suka rigaye. Sahabbai suka ce ya rasulullahi yaya za a yi ka gane wato ƴan uwanka waɗanda suka rigaye ka da waɗanda suka biyo baya, yaya za a yi ka gane su a ranar kiyama? An gane ku? Da ya ce wadittu anna awajidtu anna law ra'ayna ikhwanana aw kama qala, yace nayi gurin ina ma a ce mun ga ƴan uwan, ma'ana waɗanda za su zo baya. Suka ce ya rasulullahi mu ba ƴan uwanka bane, yace a ƴan uwana waɗanda za su zo nan gaba. Manzo Allah yace nayi gurin ina ma a ce na ga su. To suka ce ya rasulullahi yaya zaka gane ƴan uwan naka waɗanda za su zo nan gaba, wanda kai baka gan su ba, baka tara zamani da su ba? Manzon Allah ya ce ku bani labari, mutum ne yake da duki mai arwalla, ma'ana mai farin goshi da farin kafafuwa. Aka saka wannan duki a cikin garken dawakai waɗanda suke baƙaƙe Lut. Manzon Allah ya ce shin wannan mutum ba zai iya gane dukinsa da maza ba? Suka ce ƙwarai ya rasulullahi, ai duk wanda yake da duki mai farin goshi da farin kafafuwa, idan aka saska shi a cikin garke na baƙaƙen dawakai Lut, ko da sun kai dubu, to zai iya gane dukinsa. Manzo Allah ya ce to ku san da cewa a ranar kiyama innakum tub'asuna yawmal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu, ranar kiyama za a tada ku kuna masu fari biyar, wato game da gurabun arwalla. Wannan hadisi yana tabbatar da cewa alamar da Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai bambanta al'ummarsa game da wata al'umma, wato su ne gurabun arwalla a ranar kiyama. Wannan ya kebanta da wannan al'umma banda sauran al'umma, amma arwalla ba ta kebanta ba gare mu. Kenan abinda ya kebanta da mu shine wato wannan fari biyar da za mu tashi da wannan alama a ranar kiyama. Shine anan madan sai zo mana da hadisi na Abu Huraira, Allah ya kara masa yadda, ke fada cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce laula an ashqa ala ummati manzon Allah ya ce ba dan kada na tsananta ma al'ummata. Lafazin an ashuqqa wato an ciro shi ne daga ashiq, idan aka ce ashiq wato shine al-mashaqqa wa ta'ana wahala, an gane ku wahala da gajiya shine ake kira da ashiq, kamar yadda Ubangiji ta'ala ya faɗa a cikin suratul Nahl, wa tahmilu athqalakum ila baladin lam takunu balighihi illa bi shikkil anfus inna rabbakum la'ufur rahim illa bi shikkil anfus ay illa bil mashaqqa wa ta'ab. To shine anan yace laula an ashuqqa ala ummati, manzon Allah yace ba dan kada na tsananta ma al'ummata na kuntata mata. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama al'ummarsa kada biyu ce, akwai ummatu da'awa akwai ummatu da ijaba. Ummatu da'awa tun randa Allah ya aiko shi a matsayin manzo, duk wanda yake raye a doren ƙasa har zuwa kiyama, to gaba ɗayan su suna cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Da wanda ya karba kira da wanda bai karba kira ba, gaba ɗayan su wannan ummatu da'awa sunan su kenan. Duk wani kafiri da yake raye a doren ƙasa a yau, da wanda ya gabata tun randa aka turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da wanda zai biyo baya har zuwa kiyama, gaba daya suna cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Amma wace al'ummar? Ita ce ummatul da'awa, saboda Allah ya turo shi a matsayin manzo, kuma ya bashi manzanci gamamme wanda bai ware ba tsakanin larabawa da waɗanda ba larabawa ba, yahudawa da ƴan mushan da bakar fata da kuma wane ne, kai hatta da aljannu. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine matsayin manzo zuwa gare su kuma har zuwa kiyama, kamar yadda Allah ya faɗa wa ma arsalnaka illa kaffatan linnasi bashiran wa nadhira, kamar yadda ya faɗa qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaykum jami'an alladhi lahu mulku samawati wal ard al-aya, kuma kamar yadda Ubangiji ta'ala ya faɗa wa ma huwa illa dhikrun lil alamin, kamar yadda kuma shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa, yace Allah ya mun kyautar abubuwa guda biyar wanda babu wani annabi daga cikin annabawa da Allah yake bance shi da waɗannan abubuwa biyar. Daga cikin su manzon Allah yace duk wani annabi akan turo shi zuwa jama'arsa kawai, yace amma ni an turo ni zuwa jama'a gaba daya. Kuma haka a cikin hadisi ingantacce yake cewa wallabi nafsi biyadihi ma min ahadin min hadhihi al-umma yahudiyyin wala nasraniyyin yamutu yawma yamutu walam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar, kamar yadda hadisi yake cikin sahih Muslim. Yace babu daidai da mutum daya daga cikin wannan al'umma, manzon Allah yace ba yahudi ko ba nasari, yamutu a ranar da yamutu bai yi imani da abinda aka turo ni da shi, face sai ya kasance daga cikin ƴan wuta a ranar kiyama. To dan haka wace al'umma ce ake nihi a nan? Ita ce ummatu da ijaba, kenan al'ummarsa waɗanda suka karɓi kiransa, an gane ku, wanda suka karɓi kiran da ya zo da shi shine laula an ashuqqa ala ummati, manzon Allah ya ce ba dan kada na tsananta ma al'ummata. Manzon Allah ya ce la amartuhum bisiwaki, ya ce wallahi da na umarce su da yin aswaki ma a kulli wudu tare da duk wata arwalla da za su yi, duk arwallar da zamu yi. Manzon Allah yace ba dan kada ya tsananta mana, manzon Allah yace da ya umarce mu da yin arwalla. Me ya hana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarce mu da yin arwalla, wannan yin aswaki a lokacin kowace arwalla tare da kowace arwalla? Wato shine jin tsoron kada abin ya tsananta akan mu, mu kasa kiyayewa kuma mu yi laifi a wajen Ubangiji, domin duk abin da aka farlanta maka idan ka kasa cikawa to ka san da cewa kai laifi, laifin kuma in Allah bai yafe ba hukuma za ta biyo baya. Don haka wannan yana nuna mana tausayi da rahama wanda Allah ya kimsa a cikin zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da mu'minai, kamar yadda Allah ya faɗa wa rahmatul lil ladina amanu minkum, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rahama ne ga waɗanda suka yi imani daga cikin ku. kuma haka Allah ya faɗa bil mu'minina raufur rahim, game da mu'minai wato mai matukar rangwame ne kuma mai tausayi ne. Haka Allah ya koma faɗa a cikin suratul anbiya, kuma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. To wannan tausayi da yake cikin zuciyarsa shine ya hana ya farlanta mana yin aswaki tare da kowace arwalla, kamar yadda irin wannan ya maimaitu. Mi ya hana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi tazarci game da yin jami'in sallah ta asham shine tarawih, jin tsoron kada a farlanta mana. Da ya fito a rana ta farko, wasu sahabbai suka ganshi yana sallah, suka zo suka kafara suka bi shi. Rana ta biyu masallaci ya cika, rana ta uku masallaci ya cika ya batse, a rana ta hudu manzon Allah sai ya kwancin sa yake fitowa. Sannan manzon Allah ya fito cikin jama'a ya ce duk abin da kuke yi bai koyi gare ni ba. Manzon Allah ya ce ina jin tsoron na cigaba da wannan jami'i na tarawihi a farlanta muku, in aka farlanta muku ko za ku iya kiyayewa ba. To abin da ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kenan ya ki farlanta mai ki zarcewa game da wato jami'in sallar Isha. Kuma haka sallar Isha za mu iske hadisi, bayan dare ya kusa rabawa, sulusun dare na farko wajen karshen shi manzon Allah ya fito, mata da kankanan yara bacci sun fara bacci, sai da aka faɗa masa aka ce mata da kankanan yara bacci ya dauke su. Manzon Allah ya fito a lokacin nan aka sallaci sallar Isha, yake cewa innahu lawaqtuha laula an ashqa ala ummati. Manzon Allah yace wallahi wannan shine lokacin sallar Isha mafifici wanda ya dace da ita, yace amma in ba dan kada na tsananta ma al'ummata. Manzon Allah yace wallahi da na mai da wannan lokaci shine lokacin sallar Isha, misali wajen karfe 12 na dare. To dan haka kenan anan shine yace laula an ashqa ala ummati, ba dan kada na tsananta ma al'ummata. Manzon Allah yace la amartu bi siwaki ma kulli wudu. Manzon Allah yace da na umarce su da yin aswaki tare da kowace arwalla. A wani lokaci ne ake yin aswaki idan za a yi arwalla? Bayan ka wanke hannuwanka sau uku zuwa tsintsiyar hannu, a lokacin nan sai ka dau aswaki ka goge haƙoranka, iccen aswaki ka goga ka goga ka goga. Idan ka goga ka goga, to abinda zai biyo baya kuma sannan sai ka dau ruwa ka kurkure bakinka ka shaka. An gane ko? Ma'a kulli wudu'in, tare da kowace arwalla. Menene farkon arwalla? Shine mutum ya karkata makayin arwalla, ma'ana buta ya zubo ruwa akan hannunsa na dama, ya hada hannuwan ya wanke tafukansa in yayi su uku, kenan ya fara arwalla. Ana sai ya dau aswaki sai ya goga ya goga ya goge haƙoransa, sannan sai ya dau ruwa ya kurkure bakinsa ya shaka sai yayi su uku. To dan haka wasu daga cikin magabata suka ce babu abinda wato babu abinda aka shar'anta a nan face aswaki, inda iccen aswakin kai, in babu iccen aswakin kuma shikenan. Tare da cewa wasu malamai suna ganin cewa in babu aswaki to yatsa tana wadatarwa, sai ka dan sanya yatsar ka goge duk wani datti wanda yake haƙoranka da bakinka, sannan sai ka sanya ruwa ka kurkure. Amma fa sabani yanda wasu ke, wai in ka sanya ruwan ne a baki sai ka sanya yatsa ka goge ka goge, wannan ya saba ma sunna. Ma'ana in ka wanke hannuwanka kafin ka kurkure baki, in babu iccen aswaki, shine wasu malamai suna ganin cewa kamar yatsa ko abin da yake kama da haka, ko wani kamar mindil wani dan tsumma haka, sai ka sa ka goge ka goge bakin naka, sannan sai ka dauko ruwa sai ka kurkura ka shaka su uku, kamar yadda karin bayani zai zo nan gaba. Tare da cewa yin aswaki abu ne wanda yake mai matukar mahimmanci a musulunci, domin yin aswaki yana daga cikin abin da ke sanya bawa ya samu yarda ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala, kuma ana daga cikin abin da ke nuna mana mahimmancin aswaki. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ko a wurin kwancinsa, idan ya kwanta aswakinsa yana nan, ko cikin dare ya juya, manzon Allah yakan dauka ya goge bakinsa. Kuma in ya shigo cikin gida, farkon abin da ake tarye shi da shi shine aswaki. shine azuwarki. Kuma haka ga ya hadisi na Aisha Allah ya kara mata yadda ba shi da lafiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da Abdurrahman dan Abubakar Allah ya kara masa yadda ya shigo wajen Aisha akwai azuwarki a hannunsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya daga dibin sai yana kallon wannan azuwarki. Aisha ta fahimci cewa wannan azuwarki yake bukata ta karba ta raba wannan azuwarki biyu ta meka ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. To dan haka kasancewar shi aswaki ana bukatar ya zamanto mumini ya lazumce shi kuma ba shi da wani lokaci wanda yake kebantacce da za a ce wato ga lokaci kaza ne mutum zai yi aswaki lokaci kaza ba zai yi ba, iya abinda ake bukata dai wato mutum ya lazumci yin aswaki. Akwai lokacin da aswaki yake karfafa na daga cikin lokacin wato shine idan mutum zai yi arwalla to ana bukatar ma'ana yayi aswaki a cikin arwallarsa. Lokaci na biyu shine wato a cikin sallah kamar wannan lokacin da mutum zai fara sallah kamar yadda zamu iske hadisi ne ingantacce laula ana ashuqqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli sala. Maza Allah yace ba dan kada na tsananta ma al'ummata Maza Allah yace wallahi da na farlanta musu yin aswaki a lokacin kowace sallah. Ma'ana in an tada ikamar sallah kafin a yi takbiratul ihram sai ka dau aswaki ka dan goge haƙoranka. An gane ko laula ana shuka ala ummati la amartuhum biswaki inda kulli sala. Sannan lokaci na uku wato shine lokacin da mutum zai karanta alqur'ani. Duk lokacin da mutum zai karanta alqur'ani to ana bukatar mutum yayi aswaki ya tsaftace jikinsa domin zance ne wanda babu wani zance sama da shi wato zai fita daga bakinsa shine zance na Ubangiji subhanahu wata'ala. Sannan haka lokacin da wato mutum ya farka daga bacci lokacin da ka farka daga bacci to ana bukatar kai aswaki kuma haka lokacin da bakinka ya canza ka san dai bakinka ya dan gurbata wani abu yana wannan to ana bukatar mutum ya aswaki. A irin waɗannan lokuta ne guda biyar malamai suka ce yin aswaki yana karfafa dangane da yin aswaki ga mai azumi shine malamai suka dan samu sabani wasu daga cikin magabata al-Imamu Ahmad da al-Imamu Shafi'i wato suna ganin cewa wato mai azumi zai yi aswaki a farkon yini amma karshen yini ma'ana a lokacin yamma to wannan bai dace ba yayi aswaki. Me yasa suka ce domin kada ya tafi yadda ruyin bakinsa wanda yafi almiski kanshi a wajen Ubangiji subhanahu wata'ala kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa la khuluhu fami sa'imi aqyahu inna Allahi min rihil misk. Manzon Allah yace wallahi ruyin bakin mai azumi ma'ana warin bakin mai azumi yafi almiski kanshi a wajen Ubangiji subhanahu wata'ala. Suka ce to dan haka kar ya gusar da wannan wari da yake tashi daga bakinsa. Suka ce muna kyamar yin aswaki ga mai azumi a lokacin yamma kenan da murici. Al-Imamu Malik da al-Imamu Abu Hanifa da wasu daga cikin magabata suka ce a kamar yanda aka sunnanta ma mai azumi yin aswaki a farkon yininsa suka ce haka a yau a lokacin yamma ma zai ci gaba da yin aswakinsa. Malamai suka ce shi wannan wari da yake fita daga bakin mai azumi ai ba haƙoransa bane ba bakin bane. Asalin wannan wari yakan taso ne daga cikin cikinsa ma'ana daga cikin uwar hanji a sababin wuhinta da ta yi game da ci da sha. A duk lokacin da ya zamanto cikin ɗan adam uwar hanji ta wuhinta game da abinci ko abin sha to wannan wari zai ringa tashi yana fitowa. To dan haka kenan yin aswaki baya gusar da wannan wari. Dan haka kenan mai azumi wato sunna ce mustahabba tsawon yinin shi wato ya zamanto ya lazumci yin aswaki. A takaice dai wannan hadisi kamar yadda malam ya kawo mana shi wato na nuna mana cewa yin aswaki tare da arwalla sunna ci mai karfi daga cikin sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sunna ci mai karfi. Saboda me yasa muka ce mai karfi kamar yadda malamai suka faɗa? Domin abin da ya hana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam farlanta mana yin aswaki tare da kowace arwalla, dan kada al'amarin ya tsananta akan mu, dan kada al'amarin wato ya tsananta akan mu. Wasu malamai suka ce hikima game da sunnanta mana yin aswaki dan mu zamanto a cikin kamala ta tsafta game da ganawa da zamu yi da Ubangijin mu, ya zamanto ko idan mu tsaftace shi. Wasu malamai suka ce a hikima anan wato saboda kada mala'ikun da suke tare da kai su cutu, domin mala'ikun Allah suna cutuwa da duk abin da dan adam yake cutuwa da shi, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa. Don haka a hadisi ingantacce yace duk wanda ya ci tafarnuwa ko albasa ko abin da ake kiran shi algharib, zaka gan shi kamar ƴaƴan riɗi a cibre, ana samun shi a wajen ƴan koli, akwai baki, akwai wanda yake ja, magani ne, shine ake kira al-qurras. Manzon Allah yace duk wanda ya ci albasa ko ya ci tafarnuwa ko ya ci algharib, manzon Allah yace fala yaqrabanna masjidana, kada ya kusanci masallacin mu. Sai yace fa innal mala'ikata, domin mala'ikun Allah ta ta'azza bima ya ta'azza minhu banu adam, sukan cutu da abinda ƴaƴan adam suke cutuwa da sababin sa. To akan wannan hadisi wasu malamai suka ce hikima da aka shar'anta mana yin aswaki domin kada mala'ikun Allah su cutu da warin da yake tashi daga bakin mu, dan haka aka shar'anta mana kenan yin aswaki tare da kowace arwalla. Ba mamaki ya zamanto duka waɗannan hikimomi biyu sun taddaro, cikar tsafta ce game da ganawar da zamu yi da Ubangijin mu, kuma kusar da duk wani ɗoyi ne na baki dan kada mala'ikun da suke tare da mu su cutu da wannan wari. وعن عمران أن عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فغسل كفيه ثلاث مرات ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. متفق عليه. واتو دغ عمران شيني ابن أبان الله يجي كنسا كيف أتشي وأن عثمانا lalle Usman ibn Affan khalifa na uku daga cikin khalifofi hudu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Allah ya kara masa yadda da abi wa ru'i. Wato Usman yayi kiran cewa a zo masa da ruwan arwalla, an gane ko da'a bi wa ru'i ba bi wudu'in ba bi wa ru'in, ma'ana yayi kiran cewa a zo masa da ruwan arwalla. Da aka zo masa da wannan ruwa, fa gasala kaffaihi thalatha marrat, farko Usman Allah ya kara masa yadda sai ya wanke tafikansa su uku, shin dirmi a hannuwan yayi a cikin makayin? A'a, zamu iske hadisai nan gaba waɗanda suke nuna mana cewa farko baya dacewa mutum ya dirmi a hannuwansa a cikin makayin arwalla, iya abinda zai yi karkatowa zai yi ya zubo ruwa a kan tafinsa sannan ya haɗa ya wanke, kamar yadda Aisha Allah ya ƙara mata yadda da Maimuna Allah ya yadda da ita da suka siffanta mana yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi wankan janaba, farko da aka kawo ruwa aka girke masa, karkatowa ya zubo a hannuwansa sai da ya wanke tafukansa sau uku sannan ya tsoma hannun a cikin ruwa. To za mu iske hadisai nan gaba waɗanda suke tabbatar mana da haka. Kenan ko da baka fahimce shi ba a nan, to iya abin da yake a can za ka aro wannan ka ɗora shi a nan. Kenan fa gasala kaffaihi thalatha marrat, wato sai ya wanke tafikan hannunsa wato so uku. Hadi ne ma na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yake cewa idan ɗayan ku ya falka, manzon Allah ya ce kada fala ya gamis yada hu filma hatta ya kusila hu salasa marrat au kama qala. Idan ɗayan ku ya falka daga baccinsa, manzon Allah ya ce kada ya durme hannunsa a cikin ruwa, manzon Allah ya ce sai ya wanke hannunsa uku. Shine anan ya ce fa ghassala kaffaihi, wato Usman Allah ya kara masa yadda wato ya karkato ruwa ya zuba a hannunsa ya hada tafukansa ya wanke su uku. Kaifiyar yanda ake wanke hannuwa a cikin arwalla ko a wanka na ibada shine kamar yanda Hausawa suke fada wankin hannun makitsiya, ma'ana ka hada hannuwan gaba ɗaya kamar za sai ka yi su uku, ma'ana idan ka zubo a hannun dama sai ka hada tafukan ka wanke ka shuda haka, to sai kenan, sannan ka sake zubowa ka hada ka murza, to sai ka yi so uku. Sabani ga wasu malamai kamar yadda yake cikin kitabul izziya na daga cikin littattafan malikiya, shi ne ya faɗa cewa wa yaksilu kaffaihi ثلاث مرات كل وانا ثلاث مرات كل واحدة على هدتها ثلاث مرات معنا متنية وينك تابكنسا كون الايا واتو سوهوك كنا كاغا ينكا وينك وانا سوهوك كوانك وانا سوهوك نوا شد كنا تسوك تابكا ابندي ايكي اصنى حدا سوهيكي كنا سي اوينك شيني وينك هنو مكيزيا كنا شيني عنين يتشي فغسل كفايه ثلاث مرات wato ya wanke tafukansa su uku. Thumma tamaddama, sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya kurkure bakinsa, wastanshaqa ya shaka ruwa, wastansara wato ya hatar. Lafazin tamaddama an ciro shi ne daga al-maddama, idan aka ce al-maddama shine mutum ya gumtsu ruwa ya kurkura wannan ruwa sannan kuma ya furzar da shi. Kenan idan ka gumtsu ruwa da bakinka to ba zubar da shi ba za ka yi ko ka haɗe, a'a sai ka kurkura shi, ma'ana ya shiga ko ina a cikin bakinka sannan ka furzar da shi, shine ake kira da al-maddama. Kaga kenan inda za ka gumtsu ruwa ka zubar da shi ko ka haɗe ba tare da ka kurkura, to wannan ba kai ba iya abin da ya dace. Shine yace thumma tamaddama, sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya gumtsu ruwa ya kurkura ya zubar da shi, wastanshaqa sannan abin da ya rage a tafinsa manzon Allah ya shaka. Me ake cewa istinshaq? Wato shine mutum ya ja ruwa da numfashinsa domin ruwan ya shiga cikin hanci. Kenan idan ka kara shi da hancinka sai ka ja ruwan da numfashi ya shiga cikin hanci, shine ake kira al-istinshaq. Shine yace wastanshaqa, wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shaka ruwa, wastansara sannan ya hatar da ruwa. Lafazin al-istinsar wato shine dawo da ruwa daga cikin hanci da numfashi, ma'ana mutum ya hatar da shi. Shi ma'anan insha Allah za mu fahimci shin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wasul yayi ko kuma fasul yayi. Idan aka ce al-wasul shine sadarwa, shin ya sadar da kurkuran baki da shaka ruwa game da ruwan da yake daukowa, ko kuma kurkuran baki ruwa na musamman ya dauko so uku na daban sannan kuma shakawa ya dauko ruwa so uku na daban? Iya abin da yake sunna kamar yanda bayani zai zo nan gaba. Wasul manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya ɗauko ruwa a tafin hannunsa sai ya kurba ya gumtsu wannan ruwa ya kurkura ya zubar da shi, sauran da ya rage a hannun shi manzon Allah ya shaka. Da ya shaka sannan kuma sai ya ɗora wannan yatsotsin shi anan sai ya hatar da ruwa, sannan ya sake ɗaukowa karo na biyu ya gumtsa ya kurkura ya zubar, sauran da ya rage a hannun shi ya shaka ya hatar, sannan ya ɗauko karo na uku ya gumtsa ya kurkura ya zubar, sauran da ya rage a hannun shi ya shaka. Sabani ga wancan hadisi bai inganta ba na al-fasl, cewa ka dauko ruwa su uku domin kurkurar baki, sannan shaka ruwa shi ma ka dauko ruwa na musamman su uku wanda bai inganta ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Iya abin da ya inganta hadi kurkurar baki da shaka ruwa game da kamfatar ruwa da kowanne mutum yake daukowa har su uku. Sai shi thumma ghasala washahu thalath marrat, wato sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya wanke fuskarsa wato su uku. Wato ita fuska tana da farko, tana da tsawo farkonta da karshenta, sannan kuma tana da fadinta. Farkon fuska shine matsirar gashin kai na al'ada, inda a al'adance gashin kai yake tsurowa shine farkon fuska. Kaga misali mutumin da yake da sangu ko mu ce sulai, to ba maganar cewa daga inda gashin kan shi ya tsaya daga nan zai kamu. An gane ko? Iya dai an san ga inda gashin wannan gashin kai yake fara tsira a al'adance, to wannan shine farkon fuska. Karshen fuska shine nan haba, kenan haba kuma da kasanta, wannan gaba dai sai mutum ya wanke shine karshen fuska da tsawo kenan. Fadinta kwa daga wannan kunni zuwa nan, an gane ko? Abinda ke tsakankanin kunnuwa guda biyu daga nan zuwa nan, wannan gaba ɗayan shi shine fadin fuska. Kenan anan zaka gane kuskuren mutumin da in ya zo wanke fuska kawai zai wanke daidai nan, nan wajen kunnen shi babu ruwa. To idan mutum ya haka ba arwallabi, domin bai yi arwalla kamar yadda Allah ya ce ai. Sannan yana daga cikin ma'anar fuska wato shine kurkurar baki da shakar ruwa, don haka malamai suka tabbatar da cewa kurkurar baki da shakar ruwa wannan wajibi ne, farilla ne, domin suna daga cikin jimillar fuska. An gane ko? Sabani ga wasu malamai da suka tafi akan cewa kurkurar baki da shakar ruwa sunna ne, a dalilai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun tabbatar da kurkurar baki da shakar ruwa wajibi ne, kamar yadda zamu yi suke hadisa. Dan haka suna cikin jimillar fuska da Allah ya ce faksilu wujuhakum, ku wanke fuskokinku. Kenan kurkurar baki da shakar ruwa suna daga cikin jimillar wanke fuska. To dan haka game da wanke fuska kenan mutum sai ya bibi ko ina akwai nadewar fata a goshi ta wasu daga cikin ƴaƴan Adam, wanda a Hausa ake kiran shi gamban dardi, ma'ana wanda wahala suka ce take janyo shi. To wani kwa haka ne kawai halitta ce ta wuri, ba wani ɗaukan kaya shi yake sa fata ta nade a goshin mutum, a kawai dai suna ne dai a Hausa. Kenan sai mutum ya sanya, in mutum kamar misali yana da nadewar fatan nan, sai ya yi kokari ya dan sanya ruwa ko ina, sannan da nan kasan hancinka shi ne ake kira mankirai, to shi ma ka yi kokari ka sa ruwa ko ina ya taba. Da nan amfaka, wato shi ne kasan lebe na kasa, shi ma ka yi kokari ka sa. Da nan kasan haba, ko ina mutum sai ya yi kokari ya sanya ruwa. Sannan fuska kenan ta wanku kamar yadda ake bukata. To wanke fuskar nan za ka yi ta ne su uku, an gane ko? Kamar yadda yake cikin wannan hadisi, tare da cewa dalilai sun tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, arwalla su uku uku, wani lokaci ya yi su biyu biyu, wani lokaci kuma ya yi su ɗaya ɗaya. Akwai lokacin da ya wanke fuskarsa su ɗaya, akwai lokacin da ya arwalla ya wanke fuska su biyu. Sannan abin da ya cika yi shi ne wanke fuska su uku, kamar yadda yake cikin wannan hadisi na Usman, Allah ya ƙara masa yadda, kuma kamar yadda haka ya siffanta ma wani baƙauye ga yadda arwalla take. Thumma ghasala yadahu al-yumna ila al-mirfaq thalath marrat, wato sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya wanke hannunsa na dama ila al-mirfaq. Wasu malamai suka ce ila anan bi ma'ana ma'a, an gane ko? Ma'al mirfaq, wato tare da kusurwa. In aka ce mirfaq, wato shine wannan gwiwar hannu kenan. Kenan anan in muka ɗauki ila bi ma'ana ma'a, kenan kaga gwiwar hannu idan za mu wanke hannu dole sai mun shigar da ita. kamar yanda can Ubangiji Ta'ala ya ce wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum ila amwalikum ay ma'a amwalikum, kar ku ci dukiyoyin marayu tare da dukiyar ku ku katsa, ma'ana ku cinye musu dukiya, tare da cewa ita ila a yaren larabci tana fa'idantar da gaya zamaniya ko kuma makaliya, ma'ana matuka kenan. Kamar inda take fa'idantar da gaya zamaniya fadar Ubangiji Ta'ala kuma atimu siyama ilallai, Ubangiji Ta'ala ya ce sannan ku cika azumi wato zuwa dare, ma'ana da zarar rana ta fada shine karshen azumi gaya shi kenan. Kaga anan tana fa'idantar da gaya azamaniya, a inda take fa'idantar da gaya almakaniya kamar yanda Ubangiji Ta'ala ya fada subhanallazi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil harami ila almasjidil aqsa allazi barakana hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ash-shahid ila almasjidil aqsa kinan gaya makaniya shine masallacin Quds Isra'il da aka yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga masallacin Harami na Makka iya inda aka taka burki aka tsaya, wato shine masallacin Quds. Daga masallacin Quds ba a yi gaba da shi ba, sama aka yi da shi. To dan haka suka ce ita ila wani lokaci abinda ke bayanta yana kasancewa tare da ita, in an samu wata alama ta tabbatar da haka, wani lokaci kuma abinda yake bayanta baya cikin ta. Dan haka suka ce akwai dalilai waɗanda suka nuna cewa ila anan abinda ke bayanta na tare da ita kenan, yana cikin ta. Shine kenan sai ka shigar da gwiwar hannu kenan da yace thumma ghassala yadahu al-yumna ila al-mirfaq ay ma al-mirfaq, ya wanke hannunsa na dama kenan tare da kusurwa, shine nan gwiwar hannu kenan sai da ya shigar da shi kenan, ba in ka zo daidai nan ba za ka bari, a'a sai ka shigar da gwiwar hannun nan. Wato Usman Allah ya kara masa yadda sai da ya wanke wannan hannu na dama su uku, kuma da yusra misla zalik, wato sannan sai ya wanke hannun hagu kwatankwacin haka, ma'ana yanda ya wanke hannun dama su uku tare da gwiwar hannu, to hannun hagu ma haka ya wanke. Kuma masa habi ra'si, wato sannan sai ya shafa kansa, sai ya shafi kansa. Ba a nan wasu malamai sun tafi akan cewa abinda take fa'idantarwa shine al-ilsaq, an gane ku, ma'ana dole ne tafukan hannunka sai ka rungumi kan su kenan, al-ilsaq ya zamanto kenan tafukan hannunka ya rungumi gashin kanka kenan ka shafa gaba ɗaya. Tare da cewa wasu malamai musamman malaman Hanafiya suka ce ba a nan abinda take fa'idantarwa shine at-tabi'ir, ma'ana share, don haka suka ce shafar kai gaba ɗayansa ba wajibi ba ne, suka ce inda ya tsade ka shafi gehin kanka ka ba da iya abin da yake wajibi a kan. Malamai suka ce a kamar yanda malaman luga irin su Ibn Shinni suka ce a harshen larabci ba a san da cewa ba'un tana fa'idantar da share, ka gane ko, kawai malaman fiqh dai sukan kawo haka, amma iya abinda aka sani a larabci abinda take fa'idantarwa shine al-ilsa, da Allah ya ce wamsahu bi ru'usikum, ma'ana ku shafi kanku, dan haka malamai suka ce shafar kai gaba ɗayansa wannan wajibi, ka rungumi kan gaba ɗayansa tun daga farko har zuwa ƙarshe. Kuma ƙarin bayani zai zo, shafar kan iya abinda yake sunna shine so ɗaya tak ake buƙatar mutum ya shafa, ba zai maimaita ba, tare da cewa akwai dalilai waɗanda suke nuna maimaitawa so biyu, wasu har so uku, to amma iya dai abinda ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam so ɗaya tak ake shafar kai. Shi kwa farkonsa wato shine daga inda gashin kai yake tsurowa na al'ada kenan har zuwa ƙarshen ƙeya. Kaga yanzu misali mutumin da yake da sirai ba zai ce ba daga inda gashin shi ya tsaya zai shafa, a'a daga inda an san ga inda gashin kai a al'adance yake tsurowa, to daga nan mutum zai rungumi kansa da tafukansa gaba daya ya shafa har ya kai baya, sannan kuma ya dawo da hannuwan kamar yadda ƙarin bayani zai zo nan gaba. don haka anan kuma zamu gane kuskuren wasu daga cikin ƴan uwa wanda mutun zaka ga ya hada tsinin ya tsotsin shi farcen shi ya sa so yake wai ruwa sai ya kai wai can wai gogowar kansa ba wanda ya dora maka haka kan kawai ake bukatar ka sha ba ba wanda ya dora maka cewa sai ruwa ya kai ya ratsa cikin wannan gida liman da take hannunka ita ce ake bukatar ka sha bukan da ita kuma za mu iske cewa shi shafar kai baya bukatar ka dauko ruwa na musamman ruwan da ka wanke hannuwanka da shi liman da take hannunka da ita ce za ka sha bukanka kamar yadda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauko wani ruwa na musamman an gane ko abinda muke yi wato shafar kai kamar nan shafar wannan kunnuwa da sauransu baya bukatar dauko wani ruwa wanda yake na musamman ruwan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya shafi kai da shi ya shafi kunnuwa anan ba a ambaci kunnuwa domin kunnuwa suna daga cikin jimillar kai shine abin da muke nemi ma'ana kunnuwa a wannan hadisi na Usman ba a ambata su ba me yasa saboda suna daga cikin jimillar kai kamar yadda kurkuran baki da shaka ruwa suna daga cikin jimillar wanke fuska shine anan kenan wato yace wa masaha thumma masaha bi rasi wato sannan sai ya shafi kansa thumma ghasala rijlahu al-yumna ila al-ka'bayni wato sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya wanke kafarsa ta dama ila al-ka'bayni har izuwa ko kuma ila al-ka'bayni tare da idanun sau talata marrat wato sau uku lafazin al-ka'bayn lafazi ne wanda yake musanna lafazin mufrad din sa kenan shine ka'b idan aka ce ka'b wato idan sau kenan kashi wanda yake dullowa a gefen kubli shine ake kira ka'b shine yace kuma kasada sannan sai ya wanke rijina al-yumna kafarsa ta dama ila al-ka'bayn tare da idanun sau salata marrat wato so uku haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wannan Usman ya wanke kafarsa ta dama so uku zuwa tare da idanun sau kenan kaga idanun saukin shigar da su zamu yi ba daidai su ba zamu tsaya a'a zamu shigar da su a cikin wanke kafa kuma haka zaka zuba ruwa ka wanke sai ka maimaita so uku a wajen wanke kafa dole mutum yayi kokari duk wani kaushi da kasan diddige da kagara ma'ana jijiya ta cikin diddige dole ka bibi kowane lungu ka tabbata cewa ruwa ya shiga kuma ka tsantsefe ya tsotsin ka kamar yadda shi ma ƙarin bayani zai zo kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi kashiri da barazana wailul lil aqabi minan nar manzo Allah yace tsananin azaba na wutar jahannama ya tabbata ga dugadugan da ba a kyauta ta wanke su sannan wannan kuma shine yake nuna mana cewa kafa wanke ta ake ba shafa ba ake kamar yadda rafida ƴan shi'a ba sa wanke kafa a cikin arwalla su kawai sai dai su shafi kafa menene hujja wai Allah ya ce faksidu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn sai suka dauki kira'a wa arjulikum ila al-ka'bayn kira ce ingantacciya amma anan suka ce an yi wasali kasali da mujawara saboda makwabtaka a gane ko kamar yadda larabawa suke cewa juhurun farfe suka ce anan kenan wato da ya ce wa arjulikum ba ana nihi cewa kafa shafa ake kamar yadda ake shafar kai wa mana wane ne zai mana bayanin abinda alqur'ani ya kunsa shine manzon da yazo mana da alqur'ani babu inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba yin arwalla kafa ya shafe ta ba tare da ya wanke ba in kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shafe kafa to tana cikin kufi ko cikin society amma in arwalla ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba shafar kafa ba dan haka kuma dalili wanda yake tabbatar da wanke kafa wajibi ne shine yace wailul lil aqabi minan nar hadisi ne wanda yake na cikin sahihai muttafaquna alai yace wailul lil aqabi minan nar tsananin azaba ta wutar jahannama ya tabbata ga dugadugan da ba a kyautata wanke su. To dan haka shine yace wa arjulakum ila alka'abain ay fagsilu arjulakum ila alka'abain ay ma alka'abain kenan lafazin wa arjulakum ila alka'abain kenan ma'ruf ne ala wa aydiyakum ila almarafiq da yace fagsilu wujuhakum sai yace wa aydiyakum ila almarafiq wanke hannuwanku zuwa kusurwa wamsahu bi ru'usikum ku shafi kawunanku sai yace wa arjulakum ay fagsilu arjulakum ila alka'abain wanke kafafuwanku tare da idanun sau to shine anan yace thumma ghassala rijlakum yumna sannan Usman Allah ya kara masa yadda sai ya wanke kafarsa ta dama ila alka'abain tare da idanun sau talata marrat su uku thumma al-yusra mithla dhalik sannan kafar hagun ita ma kwatancin haka ya wanke ta sau uku a ƙarshe sai Usman yake cewa ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam tawadda'a nahawa wudu'i hadha yace tabbas yace naga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wato yayi arwalla kwatancin wannan arwallatawa yace haka naga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi kamar yanda kuka ga nayi an gane ko cikon hadisin sai Usman yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma yace da ni man tawadda'a nahawa wudu'i hadha manzon Allah yace duk wanda yayi arwalla kwatancin wannan arwallatawa thumma salla raka'ataini sannan ya sallaci raka'a biyu la yuhaddisu fihi ma nafsa bi zantar da zuciyarsa game da wasu al'amurra na duniya abubuwan da ba su da alaka da sallah manzon Allah yace gufira lahu ma taqaddama min dhanbi za a gafarta masa abin da ya gabata na zunubinsa duk wanda ya yi irin wannan arwalla kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi yayi nafila raka'a biyu ita ce sunnatul wudu bi zancen zuci game da al'amurra na duniya manzon Allah yace za a gafarta masa abin da ya gabata wato na zunubinsa a takaice wannan hadisi na nuna mana sifa da kaifiya sai yanda arwallan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama take anan shine Usman Allah ya kara masa yadda wato ya bayyana mana kuma wannan yana nuna mana jirawar wajibi ce farko wato mutum ya wanke fuska sannan ya wanke hannuwansa zuwa gwiwar hannu sannan ya shafa ruwa a kansa sannan ya wanke kafar dama sannan ya wanke tagu jirawar wajibi ce kamar yadda Ubangiji subhanahu wataala ya jiro mana يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين كما wannan hadisi na Usman Allah ya kara masa yadda a duk hadisan da suka zo wadanda suke bayani game da kaifiya da sifa ta arwallan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu sama da wannan hadisi na Usman Allah ya kara masa yadda wannan dai bayan dai ya nuna mana yanda arwalla take sannan kuma wannan yana nuna mana cewa karantarwa ta hanyar wato aiki ma'ana a aikace ta bi tasiri game da karantarwa a ilmance haka an nuna maka abin gashi a aikace to wannan mutum ya girke wannan da dan haka Usman ya sanya a kawo masa ruwa ta kalas ya nuna mana yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake arwalla nan insha Allah za mu dakata da fatan abin da muka faɗa ne Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك